أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن وعمره والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ حذرنا لهذا المحضر والقادتي بنظرة تاتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر أبوه الله تبارك وتعالى دكتور رايون متكاون رانا وندا زام متجبر كراتونا وندا نتاتي نمسك الأخبار وندا الشيخ مختار العربي الجزائري الشيكيني واللفا يشري نتاتي الأقدري وندا sayyidi malam muhammad tuntare shi yake gabatarwa Allah ya kaddara yayi tafiya to sai muka roza mu kora akan inda ya tsaya muna addu'an Allah ya dawo da shi lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan littafi na aqdari littafi ne wanda yake magana akan ibada abinda ya shafi mana yadda mutum zai gyara tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala. Farkon muqaddimar littafin kenan yadda za ka gyara zuciyarka. Dama sai zuciya ta gyaru to sai zamto an samu tsarkin jiki gaba daya, mana tazkiyatun nafs. Ana yana karkashin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala wa inna fil jasadi murdatun إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول cewa kusani a cikin jiki akwai wata tsoka wanda idan wannan tsoka tayi kyau dukkan jiki yayi kyau, idan kuma ta baci dukkan jiki ya baci. Annabi صلى الله عليه وسلم yace ku saurara ita ce zuciya. To wannan zuciya kamar yadda zaka je gun likita ya baka maganin jikinka idan kai zazzabi ko kai ciwon ciki ko ko wani abu, zaka je ya baka magani ya baka yace zaka sha wannan yau, zaka sha sau biyu gobe ka sha biyu, haka dai. To haka su ma ita ma zuciya din tana da likitocinta wanda suke gyaran wannan zuciya din. Za su yi ƙoƙari su raba ka da ƙarya da annabimanci da gulma da wasu abubuwa dai waɗanda za su gyara maka zuciyarka, wanda dole sai ka yi at-takalli gabarin waɗannan abubuwa ɗin, ka rabu da su, sannan sai ka zo ka ɗauki at-tahalli. Ma'ana shi ne ka aikata abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni, kuma ka hannu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. To da haka farko-farkon muqaddiman wannan littafi ya yi maganganu ne akan irin wayannan abubuwa. Da farko za a ga yana ce maka wa yarumu alayhi al-kazibu wal ghibatu wan namimatu da sauransu. A ya haramta ga shi baligi tun farko da yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi. To wannan al-mukallaf din nan da shi ake magana a cikin wannan littafi din. To har dai a zo ya gama muqaddima din, ya gaya maka yadda za ka gyara zuciyarka, to sannan sai ka dawo yadda za ka gyara kuma tsarkinka yadda za ka yi ibadarka. So da haka abinda za mu karanta Allah ya sa ya amfane mu, ya amfani dukkan al'umma gaba daya. Albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amalan ya kwana mana a cikin akan wannan nukta wanda take magana akan ma'ana wan nazaru ila al-ajnabiyya wa talazzuz bi kalamiha, cewa shi wannan din da ya baligi din da ake magana a kansa al-mukallaf din nan, ya haramta a gare shi an-nazaru ila al-ajnabiyya, kallo zuwa ga mata wacce bata halatta a gare ka ba. Idan kai magana al-ajnabiyya, mata sun kasu kashi biyu anan a malamin fiqhu, akwai al-ajnabiyya, akwai kuma muharrama. Ita muharrama ita ce wanda kwata-kwata ba a yadda ka aure ta ba, kamar yadda Al-Qur'ani ya kawo su cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa wakalatukum wa banatul akki wa banatul ukti wa ummahatukum alladhina awamatukum ardana wa ummahatukum alladhina ardanakum mana mata yanda suka shayar da ku har azo dai wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ikum lati fi wujurikum min nisa'ikum alladhi dakaltum bihinna wa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum wa ala abna'ikum alladhina min aslabikum wa atammu bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. To wayannan sune mata da aka haramta, wayannan muharraman ka ne sune ba a yadda mutun ya aure mahaifiyarsa ba, ta haramta a gare shi. Sannan hurmat alaykum ummahatukum wa banatukum, sannan ba za ka aure yarka da ka haifa ba. Sannan wa banatukum wa banatul akhi, ƴaƴan dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka aure yarsa ba. Sannan ƴaƴar dan uwanka wanda kuke uba ɗaya ba za ka aure yarsa ba. Sannan ƴar dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya ba za ka aure yarsa ba. Sannan ba za ka auri gwaggwanka ba, ma'ana yar babanka ko kuma kanwar babanka ba za ka aure ta ba. Sannan ba za ka auri yafen donka ba, ma'ana kanwar mahaifiyarka ko kuma yar mahaifiyarka, ita ma ba za ka aure ta ba, haramun ne ka aure ta. Sannan ba za ka auri matar da ka sha nononta ba, ko da ba ita ba ne ta haife ka, in dai ka sha nononta to ba za ka aure ta ba. Sannan shan nonon nan daga aihuwa ne zuwa shekara biyu, saboda Qur'ani ya gaya mana cewa ana yaye yaro ne a shekara biyu. Wal walidati yurdina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-raba'a, cewa kowace mai shayarwa tana shayar da ɗa ne a shekara biyu. To da haka idan dai bai wuce shekara biyu ka sha nononta, to wannan matan ta zama mahaifiyarka ta shayarwa, don haka ba za ka aure ta ba. Sannan akan ƙarshen wannan qadiyya, akwai wani malami da ya kawo a cikin littafinsa cewa mutum ne ya auri mata guda biyu, yana da matansa guda biyu, sai ya ga wata bazawara sai ya auro ta. Da ya auro ta ta ukun, sai ta gane cewa waɗannan matansa guda biyun sun taɓa shan nononta suna yara. To yanzu ya za a yi da wannan auren? To malamin ya warware ya ce idan bai kwanta da ita wannan ta ukun da ya auro ba, to ita kan ta haramta dama, saboda ta zama uwarsu na shayarwa. Sannan waɗannan matansa guda biyun kuma yanzu zai zaɓi ɗaya sai ya sake ɗaya, saboda sun zama ikwatun minar rada'a, ƴan uwa wanda suka sha nonon mata guda ɗaya. To da haka ba za a haɗa aurensu ba, sun zama ya da ƙanwa kenan. To malami ya ce to sai bayan ya kwanta da ita aka gano cewa waɗannan ƴaƴa biyu matansa guda biyu suka sha nononta, sai ya ce harruna jami'a, dukan sun haramta a gare shi, sai ya sake su kawai sake sabon zubi. To duka wannan ana maganar cewa matan da ya haramta a aura kenan. Sannan ba za ka auri mamar matarka ba, sirkarka kenan. Sannan kuma ba za ka auri mana agolanka ba, mana ƴar matarka. Amma idan baka sadu da matar da, amma idan baka sadu da uwar ba, to misali ka auri mata bata tare ba, sai kaga ƴarta, to zaka iya cewa ka fasa auren uwar, adawa daura da ƴar ya halatta. Amma idan ka riga ka kwanta da wannan uwar, to ba za ka auri ƴar ba. an gane ko to dukan wayannan abubuwa ne wanda suka shafi harka ta aure ta auratayya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayan qur'ani ya haramta wayannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wasu abubuwa su kuma na turkuntaka da kuma karaba din ba za ka auri mace sannan ka je ka dauko gunkunta ka hada ta kishiya da ita ba banza Allah ya hana sannan ba za ka auri mace sannan ka dauko yakan dunta kanwar mamarta ka hada ta kishi da ita ba nan ma ba zai yi ba banza Allah ya hana wannan wayannan sune mata wayanda aka haramta mutun ya aura to ita kuma ajnabiya akan ta muke magana ita ajnabiya ba matar ka bane kuma ba matar babanka bane ba matan wani muharramin ka bane zaka iya auranta to ita ce ake kira al-ajnabiya an gane ko duk matan da zaka iya auranta idan mijinta ya hudu zaka iya auranta idan kan mijinta ya sake da zaka iya auranta to wannan ta zama ajnabiya zaka iya auranta ta zama maka ajnabiya an gane ko so da haka shine mallan yake magana anan yace wan nazaru ila al-ajnabiya aure kallo zuwa ga wata mata wacce bare ajnabiya shi ma ya haramta a gare ka sannan wa talazzumu bi kalamiha da jin dadin zancenta mana zo na har ku yi magana wanda zai jawo kai sha'awanta to wannan duka an magana cewa haramun ne mutum ya kiyaye duk suna cikin jerin wa'ancan da ake magana cewa wayarun alayyul kazibu wannan ne mata duka suna cikin layin su ne gaba daya sai mallaye ce al-ajnabiyya al-mar'atu allati laysat min maharimir rajul to kai ya fitowa da maganar kenan yake cewa al-ajnabiyya ita ce matar da bata kasance tana daga cikin muharraman mutum ba at-talazzuzu shi kuma magana da aka yi at-talazzuz jin dadi to huwa shu'ur bil lazzati shine abunda zai jawo ka ji dadi a jikinka an gane ko idan an ce ash-shu'ur mana abunda zaka ji shi a jiki an gane ko ba wai dadi ne wai na dandanawa ba akwai dadi ne dandanawa an gane ko wanda zaka dandana abu ka ji dadin sa to akwai kuma dadi wanda a jikinka zaka ji shi ba wai zaka ji zaki ne ko dadi ba har sai ake ji shi ba sannan kuma akwai kuma az-zauqu wannan kuma layi ne na malaman tasawuf malaman sufanci wanda zaka ji dadi idan ana maganan Allah tabaaraka wa ta'ala wanda idan halara ka tuno da halaran Allah tabaaraka wa ta'ala zaka ji wannan dadin a cikin shi ko ba irin dadi ne na jin dadin mace ba an bayyana go duka wannan ana kiran su jin dadi an bayyana go da haka wannan at-talazzuz na jin dadi ne a jiki na sha'awa wanda zai ja maka sha'awa wanda kowanne dan adam yana da shi da haka shi yasa ake cewa ma ita sha'awa ba ta da control kowanne dan adam yana da shi a jikinsa Allah ne ya riga ya halicci mutane jibilli ne a jikin mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum muyassirun lima kulika kowanne an mana an halicce an yassare masa ne da abin da aka halicce shi da shi da haka abin da kake gani yana da wahala shi kuma za ka ga sauki ne a gare shi to Allah ya riga ya halicce shi da wannan abun ya zama jibilli ne a jikin sa an gane ko sai ce wallazzatu jiddul alim idan baka sani ba shi dadi shine kishiyar radadi an gane ko duka da yana fito ma da abun fili ne waye wujudu shahawatu taqumu bin nafs tuaddi ila shu'ur bi lazzati mana shine samun mana sha'awa wanda za ta tsaya wa mutum a rai ya ji yana sha'awan abu sannan kuma wato lamari na Allah tabaaraka wa ta'ala wani abu ne mai ban mamaki zaka ga sha'awa na mace daban yake da sha'awa da zaka ji na abinci kace ina sha'awan wannan abincin ko kuma wannan riga ina sha'awanta to ya bambanta da sha'awa da zaka ji na mace kuma duka wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya a jikin dan adam zai iya bambancewa wannan sha'awa ce ta kana sha'awan abinci kala kaza kai wannan abincin bana sha'awarsa a wannan abincin ina sha'awarsa a to yana da bambanci da sha'awa da zaka ji kuma na mace duka wannan Allah ya sa a jikin dan adam ne zai iya bambance sannan kuma akwai jin dadi kuma na abinci wanda zaka dandana ka ji akwai jin dadi kuma na jikin ma wanda zaka taba mace ka ji dadi duka wannan Allah ya bambance ma a jikinka an gane ko so da haka sai yace yani annahu yahrumu alal mukallafi az-zina kawai abinda yake so ya fito ma kolo kolo kawai yana so ya gaya maka cewa zina ta haramta ga wanda yake mutun yanda yake baligi wawa min kaba'irul zunubi tana daga cikin manyan zunubai dan haka shi yasa malam yace wa aswaqul uyubi kuma mafi munin aibobi dan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun lokacin da yake zina to bai da imani annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana da imani a sai an zare imani sannan ya zina in ya zina sai a biyar masa da imani sa haka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam mai zuwa yayi sata ba zai yi sata ba yana da imani a sai an zare masa imani sai a idan yayi sata sai a da masa da imanin sa daga baya to ita kuma zina shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala da yazo magana akan zina sai ya fara gabatar da mace da yazo magana sata kuma sai ya gabatar da namiji yana cewa azzaniyatu sai ce wazzani faddidu kullu wahidin minhuma bi atajalla mazinaciya mace da mazinaci namiji sai Allah ya fara maganar mace da yazo maganar sata kuma sai ce as-sariqu was-sariqatu barawo namiji sai fara ambaton namiji tukunna me hikimar haka saboda ita zina sai macanta yadda sannan za a yi shi yasa sai aka fara gabatar da ita in ba ta yadda ba za a yi ba an gane ko duk irin yadda ka so da yin zina idan matar ba ta so ba to ba za a yi ba sai dai ko in ka mata fyaɗe amma dole sai ta yadda da yaddar ta ake yi shi yasa Allah ya fara gabatar da sunanta an gane ko sannan shi kuma sata idan kaga mutum yayi sata taurin zuciya ne yake sa yi to ka'ida kuma namiji ya fi taurin zuciya akan mace namiji ne wanda zai iya tsallaka katanga ya shiga ya dau abu bai da tsoro amma mace ba za ta iya ba kafin ka ga mace ta tsallaka katanga ta je ta yi sata ta zuwa ce wannan farauniya ne an kama ta ko kuma an kama yar fashi mace wanda ta tare hanya ta yi fashi da makami zai yi wahala sai kafin a kama mace daya sai an kama maza 100 saboda taurin zuciya irin na namiji sai Allah ya fara ambaton namiji a wajen sata ya ambaci mace a wajen gida an gane ko to duka wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce kada ku kusanci zina domin shi alfasha ne mummunan alfasha da yace wasa'a sabila yace kai wannan hanyar tayi muni Allah da kansa yake cewa wannan hanyar mummunar hanya ce daga wa qadnaha an qurbi asbabiha to an hada ma mutum ya kusanci abubuwan da suke jawo zinan ma Allah ya hada tun da yace wala taqrabu kai da kuma an tsaya mana kusanta shine irin su shafefeniya da su runguma da su sumbanta da sauransu duka wayannan suna jawowa ne zuwa ga zina din shi yasa ana cewa al'ainu tazni wal yadu yazni war rajulu yazni wal farj yazni ido yana zina hannu yana zina kafa tana zina sannan shi farji shi yake gaskata al'amarin to duk wannan yana kiyaye mutuncin dan adam ne an gane ko saboda Allah yana kiyaye mutuncin dan adam ya kawo dokoki akan zina idan misali kazo ka samu mutum biyu suna zina mace da namiji ka san su tun da su suna yi to yanzu ba za ka bada shaida a musu haddi ba sai ka je ka nemo mutum uku ku zama ku hudu idan ka nemo mutum uku suka zo suka gani to za a je idan ka je ka ce na ga wane yana zina za alƙali zai ce to karanti eh na rantsi da Allah na ga wane da wance suna zina to kuma gefe sai a kira na biyu kai kuma me ka gani yace na ga wane da wance suna zina tabbas ido da ido to kai ma kuma gefe sai a kira na uku biya ka gani yace na ga wane da wance tabbas suna zina to kuma gefe sai a kira na hudu kai kuma ya ne yace ni dai nazo na samu wannan yana sa rigan shi ita tana daura zaninta to wa'annan guda uku duka sun yi ƙarya bulala 80 za a musu saboda kiyaye mutuncin dan adam an gane ko wa'annan mutum uku sun masa kazafi sun mishi ƙarya ya sha banza da haka yanzu bulala za a musu bulala 80 yanzu ya rage tsakaninsa da Allah shi Allah in ya ga dama ya ce masa in ya ga dama kuma ya kama shi da laifin da yayi sannan idan an zo yin haddin zina din ana zo sai kafin ayi bulalan sai an jika wajen da ruwa a jika gurin da ruwa sosai sannan a zo a ajiye shi a gaban akan gurin da aka jika din sannan a bar bulalan me hikimar yin hakan saboda kiyaye mutuncinsa kar ana masa bulalan yayi fitsari to in yayi tsari ha za a huta za su ta ai wani da aka bar bulala na haƙi tsari yayi to an jika wajen ko da yayi tsari ma ba za a gane ba duka wannan musulunci yana kiyaye haƙƙin dan adam ne ka gane cewa kai dan adam din nan Allah ya girmama ka ya mai da kai mutum mai daraja to mutuncin ka ma Allah baya so a taba da haka in an zo yi ma haddin ma ga yadda za a yi saboda kar a kunyatar da kai a idan mutane duk da cewa ba gashin nan da kai ma ba kunya ne ba za a ba bulala amma dai wannan din ma a kiyaye mutuncin ga koda kai tsari ma ba za a gane ba to wannan duka cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kiyaye mana mutuncin mu ne da haka yace wa an yakuna bainaha wa bainahu masafatan ana so koda zaka dauna da mace wanda ba muharramanka ba tsakaninka da ita akwai wasu taku mai yawa tsakaninku da ita li'annaha min hududillahi allati hadda domin yana daga cikin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya iyakance ta domin ya ce wala taqrabuha kada ku kusance ta to duka wannan ana magana akan lalle a kiyaye matsayi na kiyaye haƙƙin mace wanda ba taka ba sannan ita ajnabiyya din nan wayyal mar'atu allati yahillu laka biha zawaju ha yanzu dai ajnabiyyar nan yana daga cikin matar da ya halatta ne ka aure ta an gane ko wa zalika li anna almar'ata kulluha awratu domin ita mace gaba ɗayanta al'aura ce ma ada wajiha wa kaffaha banda hannayenta banda tafukan mana tafukanta banda kuma fuskanta shi kadai ne kawai ba a yadda mace ta aka bawa mace dama ta bude an yadda ta bude fuskanta da tafukan hannayenta da tafukan kamanta wannan ba laifi za ta iya fita idan ta zo fita za ta iya bude su wannan su ba al'aura bane wa in lam takun fatinatu nan ma yalan yace idan wannan matar bata zama ta tafitini mutane ba saboda kyanta kaza ko wata matan wanda kyanta yana iya tafinan maza da ta fita kawai kowane irin namiji ne ya ganta ta yashi a wannan to wannan sai ta rufe fuskanta saboda kada ta tafitini mutane wa kala lin nazir hajatin min shahadatin alaiha domin duk wani mai duba mai kallon ta yana so ya tabbatar ya gane cewa wannan kan wace ce zai ta bibiyanta har ya bi inda za ta je ta har ya gane gidan da take to duka wannan yana jiya sannan akwai abubuwan da suke jawo sha'awa wa namiji ga mace kaɗibi kamar shafa turare mace ta shafa turare ta fita dole zaka ji kanshin ya buge ka, to wannan kanshin ma yana jawo sha'awa zuwa ga namiji. Shi yasa ake cewa duk matan da ta shafa turare ta fita, to kaman ta yi zani, saboda ba a so a dinga jin kanshin turare a jikinta in ba mijinta za ta shafa ba. An gane ko? Wa qadirin, ko kuma ka dinga magana da maza da ta fita bakinta baya shiru, wane barka lafiya ta fita ga da mutane, duka wannan ba a so ba ta dinga yi. Fa innahu yajuzu la an nazaru ila ma yuqimu bihi kullu wahidin maqsadihi ghayra bajin wala adi. Amma ita ajnabiyan an yadda mutum ya kalle ta, idan misali ba matar aure ba ce, yana so misali zai aure ta, an yadda ya kalle ta a iya irin bukatar da zai iya kalla ya jawo ya ji sha'awanta ya aure ta, amma kada ya ketare iyaka. An gane ko? Wa inna qauman yaghudduna absarahum, domin yawanci mutanen kirki suna rinsa idanunsu ga barin kallon abubuwa na haramu. Fa idza kallu, yawanci wasu mutane za ga idan suna anguwannin su ko suna ganin za su rinsa idanunsu ga barin kallon haramu. Amma fa idza kallu haythu la yarahumul qalbu mala'u ayunuhum bil harami, amma idan suka kauce suka bar inda suke, suka je wani gurin da ba a san su ba, to kawai zai ga sun cika idanunsu da kallon haramu, sune kallon wannan, sune kallon wannan. To duka wannan ana so mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye. Wana su annallaha anzala fi amsalihim, sun manta cewa Allah ya saukar da aya akan misalan su cewa ya alamu qa'inatul ayn, Allah ya san idan duna masu ha'inci. Kana ha'intan Allah tabaraka wa ta'ala, baka kallo a inda kake, amma ka fita wani waje zaka je ka kalla. Huwa rajulu yanzuru ila almar'ati asna'un tamurru bihi aw yadkhulu baytan hiya fihi, cewa kaman mutum ne ya dinga kallo zuwa ga mace kikkiawa wanda take wucewa, har ya dinga kallo har ta shiga cikin gida yana kallanta. Duka wannan bai halatta ba. To duk wannan ana magana ne akan al-ajnabiyya. An gane ko? So da haka wannan mun gaba da wannan qadiyya, za mu shiga qadiyya ta biyu. A ciki qadiyya ta gaba shine yake maganar cewa wa aklu amwalin nasi, da cin dukiyar mutane. To cin dukiyar mutanen nan an yi magana a kansa, bi ghairi ibn nafsi, ba da daɗin ransu ba. Mutum cin dukiyar mutane ba da daɗin ransu ba wani abu ne wanda bai halatta ba. An gane ko? Ka cuci mutum, ka ci dukiyarsa bai baka ba, ko kuma ka karɓi bashi ka ƙibiyansa, ko kuma ka ɗau wani abu nashi ka je ka yi amfani da shi bai baka ba, to duka wannan haramun ne. Sannan wa aklu bishafa'ati, da kuma ci da ceto. To duka malam zai zo yi mana bayani a kan waɗannan abubuwa. Na farko, qadiyya ta farko shine aklu amwalin nasi, cin dukiyar mutane da ghairi idin nafsi, ba da daɗin ransu ba. Ai, yarumu alal muslimi an yakula mala shakhsin akar bi ghairi haqqin sawa'un kana musliman aw zimmiyan aw kafiran, cewa haramun ne ka ci dukiyar mutane, mana ka ci dukiyar mutum, wannan mutumin ya kasance musulmi ne ko kafiri ne, ko kuma kafirin amana. Mana zimmi shine kafirin amana wanda aka yi amanan zaman lafiya da su. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya koma Madina, ya samu Yahudawa wanda ya yi amanan zaman lafiya da su, cewa to ku zo mu kulla amanan zaman lafiya ni da ku, cewa ba za ku yaƙe ni ba, ba zan yaƙe ku ba, sannan ba za ku haɗa kai da kafirai ku yaƙe ni ba, ni ma ba zan haɗa kai da mutane mu yaƙe ku ba. Aka yi wannan, ma'ana su ne Banu Qurayza. Manzo Allah ya yi wannan ne zai je nan zaman lafiya tare da su. Amma abun mamaki, Banu Qurayza sai suka warware wannan alƙawari da suke da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je yaƙi yana dawowa, sai samu labari cewa banu quraiza sun warware alƙawarin wannan alƙawarin da aka yi da su manzo Allah sallama yace wa sahabbansa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yusalli yanna al-asra illa fi bani quraiza duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama to kada yayi sallar al-asr maza sai a bani quraiza lokacin da sallama ya dawo bayan sallar azhar ne yace to maza a daura kamar ne yake kuma a tafi bani quraiza aje a yake saboda sun warware alƙawari an gane to shine ake kira kafirai mana wanda aka yi amanan zaman lafiya da su to su ma bai halatta kaci dukiyar su ba malam ya kun harbiyar matakan dai wannan kafirin ba wai yana yakan ka bane amma in yana yakan ka aka je yaki to wannan dukiya da aka samu nasu ya zama ganima wannan za a raba mutum zai ci wannan halaliyar sa ce wala yajuzu lil muslimi an yakula malan illa bi idin nafsi sayidi bai halatta mutum ya ci dukiyar mutane ba sai da dadin ransu a ya dauka ya baka ne a ka je ka tambaye shi ya baka bashi to wannan ya halatta ka ci amma aka kawai ka je ka dau dukiyar mutum ko kudin sa ko wani abu nashi especially mutane masu cin dukiyar marayu duk wannan masifa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qur'ani yana cewa walladhina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara fasalikuna sa'ira dani wayanda suke cin dukiyar marayu saboda zalunci shi yasa ma sai Allah ya istisna da cewa zulman da zalunci amma idan dukiyar maraya yana hadunka ne kana jujjuyawa an yadda ka ci a cikin wanda kake juyawa idan ka samu riban ka ci saboda kar ka ajiye dukiyar idan ka ajiye wannan dukiyar zakka zai cinye ta a bayan ana juyata to juyatar da kake yi to riban kana ci a ciki wannan ya halatta amma ka dau dukiyar malaya ka halakar da shi ka cinye to annabi sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala yake to ka ci wuta a cikin cika ta cikin cikinka duk wanda ya ci dukiyar maraya to sai wuta ta ci shi sannan lalle a duk wanda yake cin dukiyar mutane ba da dadin ransu ba to lalle yana cin abun nan da yake haramu sannan hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la yulu malul imri'il muslim bi halatta mutum ya ci dukiyar mutum musulmi ba illa bi idin nafsi minhu sai da dadin ransa sai in ya dauka ya baka kamar yadda yazo hadisin Baihaqi cewa bai halatta mutum ya ci dukiyar mutane ba sai da dadin ransa wa qala abu huraira yana cewa radiyallahu anhu aqama tina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya a cikin mu yayi huduba za ta yi min yace a wata rana fa zakaral gulul sai ya ambaci abinda ake kira gulul mana gulul shine a tara dukiyar ganima an je yaki an samu ganima sai mutum ya saci wani abu a cikin kayan ganima din shine gulul wannan abun ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tara kayan ganima sai wani mutumi munafiki sai ya saci riga mai kyau a cikin kayan ganima din kafin a raba da aka zo ana tambaya ina rigan take sai wani munafiki sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dauka to qur'ani sai ya sauko sai aka ce ma kala min nabi an yugal amma yagul la yati ma gal yawmal qiyama Allah yace bai kamata ga annabi na yayi gululi ba ma'ana ya dan wani abu a cikin kayan gani ba kafin a raba sai Allah yace to wallahi duk wanda ya dan wannan abu a cikin kayan gani ma ya sata to ya ci bi ma gal yawmal qiyama zai zo da abinda ya dauka din na ran tashi alkiyama akan sa shi yasa wannan hadisi da za mu karanta nan gaba oke lokaci yayi na'am farayin su biyar na'am wannan hadisi da za mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'alfi yanna adukum yaji'u yawmal qiyamati ala rahmatihi bi ba'irin lahu ru'atun yaqulu ya rasulullah ajisni fa aqulu la amliku laka shay'an faqad aghlaqtuka la'alfi yanna adukum yaji'u yawmal qiyamati ala rahmatihi farsun lahu hamhamatun fa yaqulu ya rasulullah ajisni fa aqulu la amliku laka shay'an faqad aghlaqtuka الالفين أهدوكم يجوء يوم القيامة على رقبته ثابت فيقول يا رسول الله أجسني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك فوانا حديثي أنسى صلى الله عليه وسلم دون بيت أول أبو جسد نرانا تاشن على القيامة زنغة أدى تيمك ينا أوكدا راقومي أكن سياسة راقومي متاني زيت أكورا قومي أكن وينسا yana cewa ya manzo Allah ka taimake ni ka taimake ni manzo Allah ya ce ba ruwana da kai ai na isar maka cewa sata baki kai sannan idan nayi gaba kuma zan hadu da wani shi kuma ya dauko doki a wuyansa wannan dokin yana aniniya yana kuka akan wuyansa yana tafiya da kyar yana ya rasulullahi a taimake ni manzo Allah ya ce ba ruwana da kai ai na isar maka cewa baki ka aikata sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ranan tashin alkiyama zan hadu da wani daga cikin ku ya dauko kudin mutane akan wuyansa yana tafiya da kyar yana nishi yana ya rasulullahi ka taimake ni manzo Allah ya ce ba ruwana da kai ai bazan iya mallaka maka komai ba ai na riga na isar maka cewa wannan abun ba kyau kai kuma ka aikata to daga duka wannan manzo Allah yana nuna mana cewa a kiyaye cin dukiyar mutane ka kiyaye zaluntar mutane akan al'amuran su sodaka lokaci yayi lokaci yayi da saura to wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa mutane su kiyaye cin abun mutane wanda bai zama haƙƙin sa ba duk abin da ba haƙƙin ka ba to ka kiyaye dama dan adam yana da haƙƙi akwai haƙƙin Allah a kan shi akwai kuma haƙƙin bayin Allah shi yasa malamu shul islam radiyallahu anhu yake cewa kowane dan adam ana so rayuwar shi ta zama farkon sallah da karshen sallah farkon sallah shine Allahu akbar karshen sallah shine assalamu alaikum tsakanin ka da Allah tabaaraka wataala ka girmama shi kai abubuwan da yace kai kuma ka kiyaye abubuwan da ya hana ka sannan tsakanin ka da bayin Allah kuma assalamu alaikum assalamu alaikum tsakanin ka da bayin Allah sallama da kuma ka rabu da kowa lafiya idan aka yi domin ƴan adam mutanen ka na duniya abokan ka na duniya sune shaidun ka a lahira idan dan adam ya mutu Allah zai turo mala'iku su zo su zauna a gurin da ake garban gaisuwar sa ku zo ku je ku ji me ake cewa akan bawana idan aka yi dai shi ai wani mutumin kirki ne wani bawan Allah ne wani bawan Allah ne za su kuma cewa Allah tabaraka wataala ai ana yabon sa an ce wani mutumin kirki ne Allah zai ce to na gafarta maka idan bai aka ji mutane suna cewa wani mutumin banza ai an huta da wani an huta da sharrin sa Allah zai ce to shikenan ni ma a guri na mutumin banza ne so naka ka zanto cewa tsakaninka da bayin Allah ka kyautata musu duk wanda ya kasance yana kyautata bayan Allah domin su bayan Allah iyalan Allah ne wanda ya fi a wajen Allah kuma shine wanda ya fi kyautata wa iyalan Allah tabaraka wataala to da haka idan ka zanto cewa tsakaninka da Allah ta yi kyau amma kana cutan bayinsa to nan ba akwai saura idan ka zanto kuma kana kyautata wa bayan Allah tsakaninka da Allah kuma ba kyau nan ma akwai gyara to ka zanto cewa tsakaninka da Allah ya yi kyau zuciyarka ta yi kyau tsakaninka da Allah sannan zuciyarka sannan kuma tsakaninka da bayin Allah ta yi kyau kada ka tuci kowane bawan Allah ka zauna da kowa lafiya to da haka wannan yana nuna mana cewa ila adamin ba'asi bi awasi bi amwalid dawla to wannan yana nuna mana cewa hukumomi su kiyaye ma'ana wasa da dukiyar baitul malin da haka idan ya zanto cewa kai shugaba ne an dora maka haƙƙi na bayan Allah a wuyanka, to kada ka dinga daukar dukiyar baitul mali kana batar da su, kana abubuwa wanda da tsifwa fishul afradi, kana tafiyar da su a sha'anonin mutane ɗaiɗaiku wanda sai wai ɗan uwanka, sai ɗan uwanka na jini, abokanka da wayanda kai da su su kake daukar dukiyar baitul mali kana kashe musu, ka biya musu kudin aikin haji, ka biya musu kaza, ka biya musu da alhali, ga talakawa suna shan wahala a cikin ƙasa, talakawa suna shan wahala a jiha, talakawa suna shan wahala a local government ɗinka, baka dauka ka tafiyar da su ka musu abin da ya kamata ba. To wannan duka yana nuna cewa mutanen su kiyaye, na lokaci yayi, to shikenan. Alhamdulillah, abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah ya ce mana, Allah ya jikan mu, jikan iyayenmu, Allah ya saka sharanmu da alkhairi, Allah ya riko da hannuwanmu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المؤمن والخاتم لما سبق ناصر حكم الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله قدره الجلال العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.